This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Alhamis 22 ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar garin Amarawa a karamar hukumar Ilele da ke jihar Sokoto na ƙara miƙa kokensu game da halin da suka samu kansu a ciki bayan fuskantar ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin raba magidanta fiye da 300 da mahallansu.
Muna neman taimako ran Allah a sanar da ainihin hukumar cewa lalle ruwa na Ilele Amarawa gaskiya na wanga bagare duk ma mai mana gidaje. Kuma yau insha Allah an kai shekara 42 da ruwa su zaka yin wannan ruwa sai bana.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda shi ma ya tattauna akan batun ambaliyar ruwan. An jima kaɗan kuma idan mun buɗe layin wayar mu za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Shin me kuma kuke gani ya kamata hukumomi da ma sauran jama'a su yi don magance matsalar ambaliyar ruwa? Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da dare da fatan an wani lafiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A daren Alhamis din nan ake sarar mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta rufe babban taron kasa na jam'iyyar Democrat inda za ta amince da tikitin jam'iyyar na tarihi a matsayin ita takarar shugaban kasa. Ta kuma yi amfani da dama da ta rage wajen yin kira ga miliyoyin magoya baya na yi mata ruwan ƙuri'u. Harris za ta baje manufofinta ga faifai ta kuma fayyace cancanta ta sama da zaben dan jam'iyyar Republican Donald Trump. Da busa iska da ta fara kadawa a tsawon wata lokacin da shugaba Joe Biden ya kawo ƙarshen yakin neman sake zaben shi ya amince ta mai gurbin shi a babban tikitin na Democrat. Wani jami'in yakin neman zaben Harris zai buƙaci a saka sunansa ya ce Harris na da muhimman abubuwa guda uku a cikin jawabinta da ke da muhimmancin gaske. Za ta yi magana akan asalinta yadda ta taso daga iyalai masu matsakaicin ƙarfi da bayar da kariya a matsayinta na mai gabatar da masu laifi ƙarfin zuciya bisa kyakkyawan zato da hangen nesa da suka yi hannun riga da bakar aniyar Trump da ke karan tsaye ga kishin ƙasa cewar jami'in. A jiya Laraba manyan jami'an Amurka suka gana da Dalai Lama a birnin New York cewar ma'aikatar cikin gidan Amurka wata babbar ganawa kai tsaye da ba a taɓa ganin irinta ba tsakanin Washington da shugaban addinin na Tibet. Dalai Laman wanda Beijing ta bayyana a matsayin ɗan aware ya gana da babban jami'i a ma'aikatar cikin gida Uzra Zeya da babban jami'in tsaron ƙasa a fadar White House Kelly Rozek a birnin New York inda ya kai ziyara domin ganin likita. Yayin ganawar zai yi ajiyar da kudirin Amurka na inganta haƙoƙin ɗan adam ga al'ummar Tibet da mara baya ga ƙoƙarin kare martabar tarihi da harshe da al'adu da addinan da suka gada. Beijing dai ta riƙewa Tibet mara da kallon yankin a matsayin wani sashe da ke ƙarƙashin ikonta tare da ayyana Dalai Laman wanda ke rajin cikakken 'yancin kai ga al'ummar Tibet a matsayin ɗan tawaye. Ministan gona na ƙasar Namibia ya buƙaci manoma a ƙasar da ke kudancin Afirka da su nemi wasu hanyoyin samar da kasuwa ga gawayi da suke samarwa da kuma nama tunda tarayyar Turai wadda ɗaya ce daga cikin manyan abokan hulɗa kasuwancin su ta aiwatar da tsarin taƙaita hulɗa kasuwanci a tsakani. Ministan aikin gona na Namibia Selchetwen ya bayyana lamarin a matsayin mai tsauri kuma wanda ba wani boye-boye a cikin sa.
If you want to conduct agriculture, you have to clear the land. We have charcoal industry. We have a number of industries.
Yace idan kana son yin aikin gona dole ne ka share ƙasa. Muna da ma'aikatar yin gawayi, muna da masana'antu da ma wato da dama a bangaren aikin gona da ke tasiri ga sare itatuwa da dazuzzuka. Kuma na faɗi cewa wajibi ne manoma su bi a hankali domin kiyaye bin dokoki wajen aiwatar da hakan. shi kuwa shugaban kamfanin Biomas na Namibia, Colin Lindek, cewa yayi.
There was a consultant here recently from the EU looking at EUDR.
Akwai wani jami'in tuntuɓa da ya zo nan a kwanan nan daga ƙungiyar tarayyar Turai da ke duba batun, kuma kai tsaye ya ce zaizayarwar da dajin Namibia ke yi tabbas ya sa dajin bai cika daji ba a ra'ayinsu. To sai dai ƙalubalen shi ne ganin gwamnatinmu ba ta bambance hakan ba, wanda shi ne babban abin mai da hankali a kai, saboda a ƙarƙashin tsarin dokar daji ta shekarar 2001 ba a ma fayyace ko menene daji ba. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis ɗin hukumomin Amurka suka kama wani ɗan ƙasar Guatemala da laifi da suka ce ya taimaka wajen shirya yadda aka yi ƙoƙarin safarin mutane da ankara da ya haifar da mutuwar bakin haure 53 cikin wata babbar motar trailer a Texas. An samu Rigoberto Roman Miranda Orozco da laifuka uku na fasa ƙorin bakin haure da ya sanadiyar mutuwa ko mummunan rauni, wani abu da ya yi munin gaske daga kan iyaka Amurka da Mexico. Hukumomi sun ce mai yiwuwa yana da alaka da hudu daga cikin bakin hauren da ke cikin motar trailer, inda uku daga ciki suka mutu. Kamen da aka yi da ke da alaka da mace-macen shekarar 2022 a San Antonio ya yi sama da fiye da dozin, a yanzu kuma ya faɗaɗa zuwa tsakiyar Amurka bayan shafe shekaru ana gudanar da bincike kan yunkurin safarar bakin haure kan iyaka Amurka da Mexico mafi muni. A ranar Laraba nan jami'an ƙasar Guatemala suka sanar da kama mutane bakwai da ake zargi da taimakawa safarar bakin haure, da ya hada da jagoran su Miranda Orozco, da tuni Amurka ta nema a izo mata kiyar shi, kamar yadda ministan harkokin cikin gida Francisco Jimenez ya shaida wa kafar labarai ta Associated Press.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Al'ummar Amarawa da ke karamar hukumar Ilela a jihar Sokoto, yankin da ya hada iyaka da jamhuriyar Niger, sun samu kansu a cikin mawuyacin hali saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake ta yi, da kuma bulbulowar ruwa daga marmaran kasa zuwa cikin garin, lamarin da ya sa magidanta sama da 300 suka rasa matsugunan su. Gwamnatin jihar Sokoto dai ta ce tana daukar matakan magance matsalar da kuma tallafawa waɗanda lamarin ya shafa. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu haka ana iya cewa al'ummar Amarawar Ilela local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya da ke iyaka da jamhuriyar Niger na cikin wani hali da Hausawa ke kira da aljannar masa, sama wuta kasa wuta, ko da yake ba wutar bace ta haddabi jama'ar, amma ruwan sama da ake ci gaba da shatatawa kamar da bakin kwarya a wannan yankin, da ma wani abin al'ajabi na bullowar ruwa daga wani marmaro na kasa suna afkawa garin, yasa ruwan rogaje gidaje da dama da koran magidanta sama da 300 daga muhallansu. Sahabi wakili shine kantoman karamar hukumar mulkin Ilela a lokacin da yake wa tawagar gwamnatin jihar Sokoto Ahmed Aliyo bayani game da wannan matsalar. A halin
yanzu babu jarabar da muke ciki da kakkan sama da ruwan marmaro, yanzu zaman da ake sama da gidan mutum 300 ko nan ya kasa kaɗai, gida na mutum 300 ya tashi a halin yanzu ba su cikin gidajen, banda waɗannan dalilin zaman da ake sai dai a gidda itace a azaka tafai sama a kwana cikin dami, makarantun nan da muka ce su koma da sauran wuraren gwamnati wasu ba su iya koma can cikin dami saboda iyannan su sun yi su zauna cikin ruwan nan.
A lokacin da ya garzaya a wannan yankin na Ilela local government tare da sanatoci da 'yan majalisun jaha, gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmed Aliyu don ganewa idanunsa halin da ake ciki, gwamnan ya yi wa mutanen Ilela local government jawabi game da wannan matsalar da iftila'in ruwan sama da na marmaro ya sama kamar haka.
Magana kuma ambaliya ta ruwa sanin kowa ne, na rige na sa kwamiti karkashin jagorancin shugaban masu rinjaye na jama'iyyar APC a majalisar dokoki Honorable Bello Idris kuma ya hadu da shugaban riko na Illela kuma dukkanin halin da ake ciki an ba su kuma an ba gwamnati muna nan muna nazarin wannan rahoto kuma ba dadewa ba da yadda Allah za mu yi abin da ya kamata
wadansu magidanta da abin ya rutsa da su a garin na Amarawa sun bayyana mini halin da suke ciki yanzu haka
malaya ke nema muna neman taimako ran Allah a sanar da ainihin hukuma cewa lalle ruwa na Illela Amarawa gaskiya na wanga bagare sun ma mai mana gidaje kuma yau insha Allah an kai shekara 42 da ruwa su zaka irin wannan ruwa sai bana don haka muna neman taimako saboda lallura ga ta Allah sai muna maganin shi babu wanda a gidika kaina gidana ba ni suke ne mutum da dama na bangare ga shi gidiba abin da yana adar tun daga nan ga kara garin bangare lalle ruwa ko to nan samar gida 50 ma zai ba mu ka magana wallahi wallahi babu kowa ciki in ma mutum yana ciki to dabra yake ruwa kuma ka san halin su gama taya ba
mutanen garin na Amarawa na can suna kokarin gina hanya domin dauke hankalin ruwan na Marmaro su bar yi cikin garin zuwa cikin daji inda ba kowa a wurin Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashi Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu wannan makon shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan ibtila'in ambaliyar ruwa a Najeriya da Niger ambaliyar ruwan na bana yayi sanadiyar ajalin wasu mutane sannan ya raba mutane da muhallansu kana ya lalata yabanya a gonaki su ma dabbobi ba su tsira ba wannan ya sa wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta wanki kafa zuwa wata unguwa a Damagaran inda ta tattauna da wasu da ambaliyar ruwan ya shafa
ruwa kamar da bakin kwarya da aka yi ta shararawa yayi ambaliya yayi barna a wasu unguwanni a nan jihar Damagara a cikin wannan rugujewar gidaje an samu asarar rayuka da ma na dukiya yayin da naje unguwar Karalawal Hamma na leka wasu gidaje da ruwan ya musu ta'adi inda na samu jami'an kwana-kwana suna kidaya waɗanda abin ya shafa
sunana Hadiza Yunus
Hadiza na ganki a nan gidanki ne wannan rugujewar
gida na ne
nani akai
wallahi muna ciki muna zamane daidai ana ruwan wannan sai makotan mu da sun zo nan gurin da suka ga dakin namu yayi dama dama suka zo suka yi anan gurin to suka zo kuma namu ya shaye tunda ruwa na goye diyata a baya tunda goyen da na mata mata kashin ta duka a ruwa muna cikin daki to sai wannan daki garani sai fara sa kara sai suka ce mazan mu huto sai nace musu kai da yaran wannan ni ina ne zani nace ga ruwa ana yi ga gida ya cika makociya ta ta husu ne mun huto kenan da hutawar ta mu haka lalle ba mu lalle da haka a sama wallahi muna tsaya nan gurin ko da kunan suka zubi eh to Allah ya sa mai gidan ya iya ruwa haka yake hudda mu ya kai mu wancan shagunan da ya tsira mu a awakai
sunana Asana Sanda
to Asana ke ma na al'amari ya shahe
wallahi al'amari ko ikon Allah ne tunda kufir akai bun ji ba ruwa
cire wuta akai
cire wuta akai sai yara suke kuka na shin wuce saka sai na dauko daya nake sa a nuna daya na dora ta anan ki
yayi
eh yan bi ne da na dauko saka suna kuka kuma ni bun ji ba ruwa ban ji ba ko ni ne ce da kushi da kan sanyi ruwan miyon nake ji a cikin ne haka na lalubo salula da na suka ruwa har ya cinye mu nayi sauki na dauke su dan uwa ya ce amma masafiyan da ya dauko sai na ce to ya zan yi da kai in na dauko sai na shiga ita wannan miyar tana kuka na dauke ta na goya ta na sa barago na riye ta sai nake lalibi in nemo yan uwa sai ne haka na dauko sallah da na haska ko tana yawo a ruwa ko ruwa na dauko ta ma iya haka ina mata haka ruwa cinye ta tayi ta mu da ruwa eh tara sai na dauko ta ma ko a cikin ruwan dauko ta tun daga kuriyar ruwa ya rodo ta tana yawo tun da dakunan namu rika cika su kai da kuriyar da wani yanzu a cikin gidan muke ina za mu
kuma da ruwan ya rumza kuma kuka zauna ba ku da wurin zuwa
eh ruwa mu ruwan titi ne ke shiga daki yake cika mana daki kai nan muke kwana daki
yazo
yazo kuma in yazo kwana daya ne yake kuma yake koma zagin
kuna ga sunan ku ne haka dauka
eh sunan mu ne
haka dauka
eh kuma wannan kwana da muke ita mai uwa batar layan saka lita nake kai ta ana mata magani wallahi ko yare mu ce mun gode ma Allah kawai
To baka ni jar al'ummar yankin arewacin Najeriya ma suna fama da wannan ibtila'in na ambaliyar ruwa a wannan shekarar 2024 wanda ya barna musamman ma yankin arewa maso yammacin Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Alkayye Basha ta yi nazari akan ambaliyar ruwan Tibana da irin barnar da ta yi a cikin wannan rahoton da ta aika mana.
A sanarwar da ta fitar a shafinta na X, hukumar bada agajin gaggawa ta kasa NEMA ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da kasar ta fuskanta a kwanakin nan ya lakume gonaki da gidaje a sassan jahohin kasar. Hukumar ta ce ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonaki masu dauke da yabanya da ya kai hekta 16488. Kazalika ambaliyar ta kuma lalata gidaje 32,000 a jahohi 27 wanda hakan ya sa mutane 227,000 suka rasa mahallansu. Jihar Zamfara na daga cikin jahohin da ambaliyar ruwan ta yi wa ta'adi sosai kamar yadda mazauna jihar suka shaidawa muryar Amurka.
Farko dai sunana Aminu Bello Zoma daga yankin Bukuri local government. Yau wani ce ruwa sun yi ɓanna sosai sosai cikin gari da kuma cikin gonakin mutane. Gulbin ya mamaye yankuna da yawa inda gonakin mutane geroraki waɗanda sun ka hidda kai waɗanda ba su hidda kai ba duk abin gona wanda duk ga sunan duk gero ya yi flat babu NWB bai mamaye gonakin mutane ba. Halin da ake ciki yanzu mutane suna ganin an cimma ɗan lokacin da za a samu a ɗoba abin gona a zo da shi cikin gari a rage yanayin da ake kuma ga wanga ibtila'i da ya faru na ruwa duk abin gona ya lalace sai dai ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Isa kafin ta nake ga annan da an kai yan talum kalon kimbalinki ta bannan ruwa shi ya nake abin da nake tabbata muka gidan da ya game da bakin gidan mala auto abin da ya kawo nan lemawa ya gangara hashiyan manna wallahi wanda a daurin kwana bai wuce mu a ce da to wani halin da muke ciki mun bar mu Allah sani da an yi wacce ta farko an zaka an rubuce rubuce an ce za a taimaka mana ba a taimaka mana ba.
Rulwan Wuladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya shaida cewa
yadda ambaliya ta ruwan sama take kashe mu take lallata albarkacin gona idan kika lura food crisis da ake samu a Najeriya wallahi wannan abu yana cikin abin da ke kara mana wannan radadin abinda zamu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tabbas hukumomin da aka dorawa nauyin ceto mu daga waɗannan musibin ba abinda suke yi sai da su cinye waɗannan kuɗin muka kalla a 2023 ma'aikatar muhalli abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7 idan muka kalli wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi inda ambaliya take damuwar mutane wallahi zai rabu da kashi 50-60.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA bisa zargin hukumar da ake na gazawa wajen ɗaukar matakan kariya kafin faruwar ambaliyar amma hakan ya gagara saboda basu amsa wayar da nayi musu da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba har izuwa hada wannan rahoto.
Ana shi bangaren kuma masanin al'amuran sauyin yanayi Sani Cika Turankawa ya ce matsalar ambaliyar ruwan da ake fama da ita ba ta yau bace kuma tana da alaka mai karfi da yadda dan adam yake mu'amalarsa ta yau da kullum a cikin muhalli.
Yara Madina, ambaliyar ruwa da muke fama da shi a wannan shekara ba abu ne wanda a sabo ba, kusan shekara 35 zuwa yanzu ne muna fama da wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa kowace shekara, sai dai wata shekara ta fi wata yawan ambaliyar ruwa cikin wayannan shekaru da muka yi 35. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin illolin sauyin yanayi kamar yadda muka sani muna ji ta kafafen yaɗa labarai cewa muna fama da matsalar sauyin yanayi kuma kusan kowa ya ji a jikinsa ta hanyar yawan zafin rana ta hanyar taɓarɓarewar arzikin ƙasa da makamancin wannan. Idan an dawo shi kuma nau'in Sahara ko kuma Najeriya a arewacin ta su kusa yi kuma tana fama da iftila'i na matsala ta tsaro wanda ya hana ma mutane fita daji domin sare itatuwa wanda sakamako wannan shi kuma ya ba dazuzzuka dama su kuma sun ƙara tofawa wanda wannan tofa da suka saki sun saki dawowa da martaba yanayi a wayannan wuraren. Baya ga haka zaka ga kuma akwai matsala ta yanayi na rayuwa wanda zaka ga misali inda aka fito zaka ga kowa gurgudu shi na azatukunya abin inci 3 a rana wanda yake galibi yanzu aka ga kusan iyaka mutun inda ya samu karin kuma duk ko samu na rana ko samu na dare shikenan so wanga raguwa kuma yanayi na talauci da mutane suka samu kansu shi ma ya kawo sai sai ta shi ma yanayi domin wannan abincin da mutane ke dafawa shi ma ana galibi wasu suna amfani da itace ne so an saro an rage darajar yanayi an kona an bata darajar yanayi dama kuma shi ice kamar yadda muka sani kariya ce ga ambaliya ta ruwa idan ka sare shi idan an samu ruwan sama ba abin da zai kare wadannan ruwan saman sai dai su je inda suke so.
Mai sauraro a Latinas a nan zamu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa ne kuma ya raya mu. Yanzu a madadin Sani Chika Torankawa da Tamar Abari da Rukayya Basha sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu tara a shiri na gaba.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu babba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan matsalar ambaliyar ruwa. Shin me kuma kuke gani ya kamata hukumomi da ma sauran jama'a su yi don magance matsalar? Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Mun samu kira na farko daga Nasarawa.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Nasarawa.
Dawa kuna tare da babawo mai agogo ne da cikin garin gidata.
To malam babawo muna jin ka.
Alhamdulillah wannan kamar yanda shi al'amarin nan kin ga kamar yanda na sani da zaki ga wurare ana bubbude hanyoyin ruwa. To kuma yanzu ga baki ɗaya sai ya kasance ko ta ina gine-gine yayi yawa to dole fa a samu irin matsalolin irin wa'annan. Kuma muna kira ga mu da muke zaune gode kar mu tsaya wai sai gwamnatin za ta zo ta yi ta bubbude mana wurare. Yana da kyau a ce muna da matakamar mu haɗa kai ga baki ɗaya ko ta wani ɓangare ya kasance an bubbude hanyoyin ruwa to ta nan wurin insha Allah rabbi za mu iya samu.
To madalla malam babawo daga Nasarawa mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Neja.
Kuna tare da Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a cikin jihar Neja.
To malam Ibrahim muna jin ka.
To hakikanin gaskiya a bangaren alhimma gudanar ruwa ya kamata mu al'umma na birane da karkara mu sa himma da kwazo kaka kula da ainihin magudanar ruwa tunda dai ita hukuma ko in ce gwamnati ta kasa yi mana komai a bangaren kula da haƙin da Allah daura mata na yashe ainihin magudanar ruwa. To mu mutsa mu zage dantse mu fidda san kai da san zuciya mu tsani aiki mu tsakanin mu da Allah ya kasance Allah mu kuma dage da addu'a Allah ya kare mu game da ainihin ambaliyar ruwa a kowane lokaci abinda ya kamata da shikenan mu dage.
To mun gode malam Ibrahim daga jihar Neja yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Abuja.
Masha Allah assalamu alaikum murya Amurka birnin Washington DC mai magana Usman Dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Usman Dan Fulani.
To alhamdulillah abun da zan ce ni dai in Allah dai ya kawo abu shikenan Allah ya kawo shi duk abun da gaggani dama Allah ya kaddarto da haka kuma mu ma talakawa ya kamata mu ma mu kasance masu tsafta da yin wato da kula da ayyukan da inda wato a inganta inda za a zuba shara wato wuri mai kyau ne da shi ne mafi alkhairi kuma ya kamata a kiyaye da tsafta duk sakaki ne ga wajen tsafta ne ya kamata kuma a duba wannan bangare Allah kuma Ubangiji ya kawo mana sauki Allah kawo mana ƙarshe wannan matsalar na amba ruwa waɗanda kuma abu ya shafa Allah mayar da alheri.
To mun gode Usman Dan Fulani yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum jiyar Hausa.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Ina magana da Alhaji Haruna DDY Sarwatsawa Karamar Hukumar Jama'a Jihar Bauchi.
To muna jan ka Alhaji Haruna.
Allah ya haɗa iftila'in da yake ne tsanin na karamar hukumar jama'a kowa zai tausaya mana akwai garuruwan mu guda biyu manyan garuruwa
eh
karamar hukumar jama'a akwai gadiya akwai gadiya akwai tsabarwa yanzu haka suna fitin ruwa ruwan kogi ne ya tsaro daga wani gudu wanda shekara 150 bai taɓa bin gurin ba yanzu ya zo ya cinye garuruwan gaba ɗaya tsare ta rakar da rafi wallahi haka duk suna jeji mutanen garin jajin kuma babban gari ne za a samu gida sama da 2000 kowane gari
To Allah ya kiyaye Alhaji Haruna yanzu kuma bari mu je Kwantagora
Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger
To injiniya muna jan ka
Tsakani da Allah game da ambaliyar ruwa akwai laifin hukuma saboda hukuma ita adda dai ta gyara sai a kyale mutane suna gini hanyar ruwa ko kuma abu ana kawo shara tana zuba ana zuba ana tushe hanyar ruwa hukuma ita adda karhin ta tsawata akan hukumar dubu gari wanda ke duba anguwa anguwa duk inda mutum zai gine hanyar ruwa a hana amma ko an mutum ya gine hanyar ruwa in ya dan wadanda adda ke kula da abin ya dan su ya ba abu da ba sai a bashi to in ruwa sun ka ta hukuma ai an shekara 50 hanyar ruwa ba su fake ruwa hanyar su suke bi to dan haka hukuma ta yi gyara wanda ya gine hanyar ruwa a tashe shi wanda ke zuba shara a kama shi ko doka za a sa mai hukunci a mai hukunci in ba haka an kai to an ba zai ruwa gaskiya sai dai wanda Allah ya yi
to mun gode injiniya mai gera makeri yanzu kuma bari mu je Kano
assalamu alaikum sunana sani bisu ne sani na daga rijiyar lemo Kano Nigeria
to muna jin ka malam sani
wannan matsala ta an ba zai ruwa wato magana ta gaskiya akwai ta hukuma kamar yadda injiniya mai gera ke magana
domin
gaskiyar lamari akan yi san zuciya wajen ba mu da dama su gine gine akan hanyar ruwa yana su kuma gaskiya wajen kuma suna da kasara da kuma ganda wajen yin ainihin cikin shigarar gudanar ruwa da kuma sauran abubuwan da ya kamata magana ta gaskiya an ba ɗan mataki wanda ya yi mai karfi to dole ma za mu dinga samun matsala musamman a lokacin Najeriya kamar da masu asali ke faɗa cewa za a samu ambaliya musamman irin su Kano su Sokoto irin su Kare a yana faruwa sannan kuma muna jira ta mutanen wannan gari da Allah ya jarce su da gidi Allah ya mutu a gidi kuma Allah ya mutu
to mun gode malam Sani daga Kano a gurguje bari mu je Ibadan
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Ibadan.
Ina na manu da Dan TV shi ne kan shanu ake yale Ibadan.
To muna jin ka.
Game da wannan
Malami daga Ibadan ko kana nan to ina ga layin shi ya guce kuma ga producer can ta daga min hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Tumari a takaice a daren Alhamis din ne ake sarra mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ta rufe babban taron kasa na jam'iyyar Democrat a yayin da za ta amince da tikitin jam'iyyar na tarihi a matsayin takarar shugaban kasa ta kuma yi amfani da damar da ta rage wajen yin kira ga miliyoyin magoya baya na su yi mata ruwan ƙuri'u Harris za ta baje manufofinta ga kasa a faifai ta kuma fayyace cancanta ta sama da zaben dan jam'iyyar Republican wato Republican Donald Trump da busa iska da ta fara kadawa a tsawon wata lokacin da shugaba Joe Biden ya kawo karshen yakin neman a sake zaben shi ya kuma amince da ta maye gurbin shi a babban tikitin na Democrat kasar Botswana ta ce a ran Alhamis din nan ne za a baje kolin daya daga cikin lu'u-lu'u mafi girma da aka taba tonowa daga karkashin kasa a daya daga cikin wurin hakar ma'adanan kasar gwamnatin ta Botswana dai ta yi imanin cewa lu'u-lu'u mai darajar karat 2492 shine na biyu mafi girma da aka taba tonowa daga wani wurin hakar ma'adanai kamfanin hakar ma'adanai na Lucara mallakar kasar Canada ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya Laraba cewa ya haƙo wannan danyen lu'u-lu'un ne na daga wurin hakar ma'adanai da ke karawo a kasar ta Botswana
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin to kafin mu yi sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalin Malam Yahaya Bala tsohon direban gidan Radio Nia FM a birnin Kwanni wanda ya rasu a jiya Laraba a Maradi haka kuma muna miƙa sakon gaisuwar ta'aziyya ga Alhaji Alizaki Dan Musa mai shago a birnin Kwanni wanda yayi rashin babbar matar shi mai suna Hajiya Umma Kultum a kwanan nan Allah ya ji kansu ya kuma kyautata namu karshen amin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin Ryan da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Manik. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.